akan abin da ya shafi ƴan uwan mu mahajjata masu niyyar tafiya aikin hajji. Kowa ya sani yanda kujerar Makka ta yi goron zago, ta yi kuɗi, ta ninka kuɗin da aka je bara. Kamar wasa, kamar wasa, Umar Alhazai ta sanar da kujera ta talakawa pilgrims ba international ba kusan naira miliyan 5, miliyan 4,900 da wani abu. Talakawa suka yi ta kuka, suka yi ta kuka, suka yi ta kuka, suka yi ta kuka, dai ba a samu amsa ba, ba a rage ba. A hakan mutane suka yi ta kukutawa wanda Allah ya ba su dama, suna ta biya, ba su ma gama biya ba a yanzu haka da yawansu. Kuma aka samu shortage na yau, wato zuwa hajjin, biyan kuɗin, saboda kuɗin ya yi yawa. Ba kowane mutum ne zai iya biyan naira miliyan 5 ba, bayan sauran kunji-kunji da abin da zai bari a gida da sauran matsaloli. Na farko, an ƙara kuɗin kujeran nan. Mun sani cewa ƙasar Saudiya ita kanta tana da dama, tana da hannu, ta ƙaƙƙara wasu abubuwa. To haka kuma muwa hukumar mutum Najeriya ta ƙara wannan kuɗi a cikin wani mugun yanayi da talaka yake ciki. Lokacin da mutane suke farautar abincin da za su ci, abin da za su sha, abin da za su yi surviving, abin da za su rayu. To shi kuma aikin hajji mu a wajen mu musulmi rukuni ne daga cikin rukunnan musulunci. Dole mu ne ga wanda ya samu hali yake da iko ya kukuta, ya je ya sauke wannan nauyi farali nasa, saboda yana da alaka da samun rahmansa da samun aljannarsa wajen Allah da kiyamarsa ta yi kyau. Don haka gwamnati ya kamata ki lura cewa aikin hajji ba zuwa bude ido ba ne, ba yawon shakatawa ba ne. Aikin hajji ba wai ganin dama ne ko kaza ba ne. Aikin hajji dole ne akan al'ummar musulmin da ta zaɓe ki. Allah ne ya wajabta, walillahi ala nasi hajjul baiti liman istata'a ilayhi sabila. Allah ya wajabta ga wanda ya samu dama ya ji. To kuma dole ne gwamnati ta sa hannu, ta kula, ta taimaki 'yan ƙasanta, saboda alƙawari da ta yi na sauƙaƙawa talakawan da suka zaɓe ta. To haka dai aka yi ta yi, mutane suka yi ta ƙoƙari, suna ta ƙuƙutawa dai a biya kwatsam. Sai ga shi jiya, shekaran jiya, an sake wata sanarwa, an daɗa ƙara wata miliyan 2 da wani abu a kan wannan kujera. Yanzu dai lissafin da ake yi, in ka ƙarƙare ka ƙarƙare, kujerar nan ta aikin hajji sai ta kai wajen miliyan 8 da wani abu. Wannan abin ya yi muni ƙwarai da gaske. Kuma a irin wannan yanayi da ƙasa take ciki, na ana neman ƙwatar kai daga abin da za a ci, da abin da za a sha, da abin da biyan kuɗin makarantar yara da sauransu. So muna kira ga gwamnatin tarayya, muna kira ga dukkan hukumomin da suke da alhaki a kan wannan, muna kira ga mai girma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa wanda harkokin aikin hajjin nan suna ƙarƙashin ofishinka, ku dubi Allah, ku duba tausayi. Waɗannan 'yan Najeriya su suka zaɓe ku, ku musu taimako, ku yaye musu raɗaɗi da damuwa. Kuma aka ba da short notice, ƙurarren lokaci cewa mutum ya ba da kuɗin nan ko a rufe. A irin gwamnatin da ake ce mata gwamnatin Muslim-Muslim, gwamnatin da musulmi suke alfahari da ita, musulmi suna jin cewa suna da wani gata na musamman, gwamnatin da musulmi suke ganin cewa ita ce za ta share musu hawaye. Gwamnatin da musulmi suke ganin sun yi kokari wajen zuwanta, sun yi kokari wajen kafuwarta. Babu irin yakin da Kirista ba su yi wa gwamnatin nan ba. Sun yi a ɓoye, sun yi a fili, sun faɗa a ƙasar waje a ciki gida da komai, Allah ya yi aikinsa. Musulmi da musulmi suka ci. Malamai suka yi ta ƙoƙari suna nunawa mutane cewa ko dan kalmar musulmi ɗin ku haƙura ku manta da abubuwanku na siyasa, ku zo ku yi don Allah. Mutane suka zo suka kaɗa muku ƙura'a suka zaɓe su, yanzu ran kai daɗe abinda za ku yi mana kenan. Saboda Allah, wato wannan fa ƙarin kuɗin kujerar aikin hajjin nan, mai girma shugaban ƙasa, mai girma mataimakin shugaban ƙasa, ba ƙaramin illa zai muku ba a siyasar ku. Ba ƙaramar illa zai muku a siyasar ku. Muna gaya muku gaskiya ne tsakani da Allah. Ku yi amfani da damar da Allah ya ba ku, ku sassauta wa al'ummarku, ku yi abin da za a yi muku addu'a. Muna jin tsoro kada alhazan nan su zo su tafi aikin hajjin nan su je Arfa, su ɗaga hannu suna muku mummunan addu'a, fa ba za ku kai labari ba. Ba wanda ya fi ƙarfin addu'a, musamman addu'a da take Arfa. Maimakon a taimaka musu, a sauƙaƙa musu, a yalwata musu, a yaye musu baƙin ciki da damuwa, su je su yi wa ƙasa addu'a, su muku addu'a ko shekara ɗaya ba ku yi ba. Musulmi za su muku addu'a a Arfa, za su muku addu'a a Dawafi, za su muku addu'a a wajen jifin shaidan, za su muku addu'a a Makka, za su muku addu'a a Madina idan kuka sauƙaƙa musu. Amma matuƙar gwamnatin tarayya ba ta duba wannan hali da ake ciki ba, ta sauƙaƙa wa mutane akan wannan hauhawan farashi na kudirar Makka a bana ba. To labarin bai da daɗi. Amma mu abin da muke kai shi ne nasiha da ba da shawara. Wallahi ba mu da wata hanyar da za mu gaya muku in ba a nan ba. Ko muna addu'a Allah ya isan muku da saƙon nan, ku fahimce shi da zuciya mai kyau, mai fahimta. Mutane yanzu suna ta kuka, suna zubar da hawaye, suna ta wayo Allah. Duk inda aka zauna yanzu a dandali, duk wanda zai je aikin hajji gaba ɗaya an tsurar da shi. Dazu ɗinnan wata dattijiya ta zo tana rawar jiki, tana hawaye, tana cewa malam ɗana ya biya mini kujera amma ba zan je ba. Nace me ya faru? Tace an ƙara kuɗi, an ƙara miliyan 2. Yace mai da hali in haƙura. To da yawan mutane ba za su samu zuwa aikin hajjin nan ba. A gwamnati wacce take ta muslim muslim, da haka muna roƙonku, muna muku addu'a Allah ya riko da hannunku ya taimake ku akan abubuwan da kuke na daidai. Allah ya nuna muku kuskurenku, Allah ya riko da hannunku akan taimakon al'ummarku. Amma lalle gwamnati ya kamata ta yi duba na basira da duban tausayi da duban jin ƙai, ko ma menene. Wallahi ko aljihunku za ku iya sauƙaƙa alhazan nan gaba ɗaya. Alhazan Najeriyan nan mutum nawa ne? Mai girma shugaban ƙasa, daga aljihunka cikin abin da Allah ya hore maka, duk alhazan nan gaba ɗaya ƙarin kuɗin nan da aka yi ka ce ka biya musu saboda Allah, ku tafi kawai. Me a ciki? Babu wani abu. Za a yi maka addu'a, za a roƙa maka Allah. Da haka wannan kuka ne na al'umma musulmin Najeriya karafkacin baki ɗaya. Kuma muna addu'a a cikin wannan wata na Ramadana, Allah ya sauƙaƙa mana wannan ƙunci, Allah ya sauƙaƙa mana wannan matsi, Allah kuma ya sa gwamnatin tarayya ta ji wannan kira ta sauƙaƙa wa mutane. Amma abun ya yi muni, abun bai yi daɗi ba. A ce yau aikin hajji yana neman buge miliyan 8, har da ɗan motsi a kai, ko mai kuɗi ne waye zai iya cire wannan kuɗin ya bayar yanzu a gwamnatin ku zai zama ku ne sababin hana mutane su je su yi wa Allah dawafi mai girma a lokacin mulkin ka shine zai zama dalili da zai sa musulmi ba za su iya zuwa su yi wa Allah bauta ba abu sau ɗaya a shekara kuɗaɗe nawa ake ballagazar da su a gwamnatin nan da muna gani wanda ba su da amfani ma kuɗaɗe nawa biliyoyin kuɗi da ake kashewa a wani abin da zaka kasa gane meye ma fa'idar sa ma talaka ma bai da wani amfani a kai amma masu zuwa aikin hajjin nan akwai tsohuwa da take ƙauye akwai ba ƙauye da yake cikin daji ya saida shanunsa wata an saida kaza akwai wane ne akwai wane ne akwai wanda ba su taba zuwa wurin nan ba wani daga bana in ya je ya sauke farar nan yana dawa mutuwa zai wallahi saboda ƙarshen rayuwarsa ne da yawan su in sun je ba sa iya komawa ba ma fata ba ma so a ce ta dalilin zuwan wannan gwamnati wannan hauhawan farashi zama dalilin hana musulmi zuwa aikin hajji a wannan shekara ya shiga bakin tarihi ba ma bukatar wannan kuma ba ma fata haka dan haka muna roƙo Bikima shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa a ofishinka, ku shiga ku fita, ku yi abin da za ku yi, ku nuna karamci wa ‘yan Najeriya, kuma ku nuna wa musulmi sun zaɓe ku, ku ce musulmi kun zaɓe mu kuma za mu muku karamci, za su yi muku addu’a, za su roƙa muku Allah, amma matuƙar ba ku iya yi musu wannan ba, to da wahala a zo a yi musu wani bayani kuma nan gaba su iya fahimta ba za su gane ba. Fatanmu Allah ya baku ikon gyarawa kuma Allah ya baku ikon sauƙaƙa wa mutane daidai ɗinku Allah ya taimake ku kurakuran kuma Allah ya baku ikon gyarawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya saka malam da alkhairi bisa wannan tsokaci da yayi a saboda lokaci ɗan uwa ku yi hakuri ba za mu samu daman karanta tambayoyi ba sai dai sakonnin da suka iso mana akwai wani bawan Allah da ya turo omo da sabulu da madara domin a kai wa 'yan gidan kurkuku gashi na aleda akwai wanda suka fara kawo kayayyaki ma Allah ya saka wa kowa da alkhairi wannan ya turo kuɗi naira 500 ya ce malam a sa wannan a asusun marayu kuma a ciya ni da addu'a cewa ina fama da wani wata jarrabawa ta saƙon Allah amma kullum in nayi niyyar bari malam shedan yana nasara a kaina dan Allah a ce yana da addu'a in samu in bar wannan amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah akwai waɗanda suka turo su ma a taya su da addu'a mahaifiyar su ce take fama da tsananin rashin lafiya a taya su da addu'a Allah ya bata lafiya akwai wanda yake neman a taya shi da addu'a malam shi ma ciwon daji ne yake damun shi kusan shekara uku yana ta fama a taya shi da addu'a Allah ya yaye masa kansa na'am to da duk wanda ya turo takarda ta neman addu'a ko da ba mu karanta ba malam sai a hada gaba ɗaya a mana addu'a ubangiji Allah ya yi mana damuwa
rabbana laka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumi adh-dhalimin wa najina bi rahmatika min al-qaumi al-kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh